bless. Peace, Africa.
Sashen Hassan Amari Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zahra Ufagi da sauran abokan aiki muka sake dawowa da kasancewa da ku a wannan lokaci cikin wannan shirin na yau daren Litinin 26 ga watan Yuni shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dangin bawan Allah nan da aka zarga da yin ɓatanci ga fiyayyen halitta wanda kuma tuni aka kashe shi a Sokoto sun nemi a bi masa haƙƙin kisan da aka yi masa. Haka zalika akwai rahoto daga Ghana inda ofishin kula da harkar magunguna da laifuffuka na Majalisar Ɗinkin Duniya yake ya fahimci muhimmancin ɗaukar mataki wanda ya yi dace gunda akan abin da ya shafi mutanen da ke tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. Waɗannan da masu sauran rahotanni ciki kuwa hada labarin wasanni nan zan tafi a cikin shirin na yanzu. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da rahoto na musamman. To amma duk kafin nan sai a gyara zama domin kuwa ga Zahra Ufagi da labarin duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Litinin shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi magana a karan farko a bainar jama'a tun bayan da ya dakatar da tawayen da ya kaddamar kan shugabancin sojojin Rasha. Ba mu da burin hanbarar da gwamnati mai ci kuma gwamnatin da aka zaba bisa doka, inji shi a cikin wani sakon murya na mintuna 11 da aka fitar ta manhajar aika sakonni ta Telegram. A madadin haka, Prigozhin ya ce ya kira matakin nasa yin tattakin neman adalci sakamakon wani mummunan hari da sojojin Rasha suka kai kan rundunar sojojin sa ne zaman kanta mai dasawa da fadar shugaban Rasha ta Kremlin. Mun fara tattakin ne saboda zaluncin da aka yi, inji shugaban na Wagner yana mai ikirarin cewa sojojin Rasha sun kai hari kan sansanin Wagner da makamai masu linzami da kuma jirage masu saukar angulo inda suka kashe mutane kusan 30. Rasha ta musanta kai harin akan sansanin. Prigozhin ya yi kirarin cewa Wagner ce kungiyar mayaka mafi karfi a Rasha har ma da duniya baki daya. Manyan hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargadin cewa miliyoyin mutane a ƙuryar Afirka na cikin wani yanayi na matuƙar yunwa da ke buƙatar matakin gaggawa sanadiyar bala'o'in da suka faru akai-akai ciki har da sauyin yanayi da kuma tashe-tashen hankula. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta bayar da rahoton cewa kasashe 7 a yankin gabashin Afirka da suka hada da Djibouti, Habasha, Kenya, Somalia, Sudan ta kudu, Sudan da kuma Uganda na fuskantar matsalar karancin abinci da ba taba gani ba. Hukumar ta WFP ta ce kusan mutane miliyan 60 ba sa samun isasshen abinci da zai ba su koshin lafiya da kuma ci gaba da al'amuransu na yau da kullum, wanda hakan ke tilastawa iyalai sayar da dabbobinsu da kuma shiga wasu harkoki marasa kyau don neman abin zaman gari kamar su karuwanci. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a yau Litinin ya buƙaci ƙungiyar tarayyar Turai da ta ƙarfafa goyon bayan Ukraine, yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ƙara dala biliyan 3.5 a wani asusun da ake amfani da shi wajen taimakawa sojojin na Ukraine. Kuleba ya yi jawabin ne a taron Majalisar Harkokin Waje na EU ta bidiyo, inda ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya buƙaci tarayyar Turai da ta hanzarta yin galaba a kan Rasha ta hanyar ƙara goyon bayan Ukraine. Babban jami'in kula da harkokin wajen tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce Ukraine ita ce a gaba. Borrell ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za mu ci gaba da ninka tallafin sojoji da kayan aiki da horo ga Ukraine har illa ma sha Allahu. Masana sun ce ƴan raunaniyar dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba za ta iya kaiwa ga rage takun sakar da ke tsakanin Korea ta Kudu da China ba. An dan farfado da tattaunawar da ta cije tsakanin manyan kasashen biyu mafiya tattalin arziki a duniya lokacin da Amurka da China suka amince a ƙarshen mako cewa za su ci gaba da raye manyan hanyoyin tattaunawa da daidaita alakar da ta yi tsami tsakanin su bayan da wani balambalan na leƙen asiri da ake zargin na China ne ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗa a yau Litinin cewa ziyararsa zuwa Beijing daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Yuni an samu ci gaba. Amma alakar Koriya ta Kudu da Amurka kan manufofin China wanda ke da nufin tunkara abinda dukkan su biyu ke kallo a matsayin kalubale da kuma tsarin ƙasa da ƙasa da kimar demokradiya ya sa China ta ƙara tsanani wajen musgudama makwabtanta. Babban ci gaban da ke tafe a game da jinyar cutar kansa zai iya zama samun rigakafi bayan kwashe shekaru da dama ana bincike inda aka samu takaitacciyar nasara. Masana kimiyya sun ce bincike ya kai wani matsayi inda da yawa ke hasashen za a samu allurar rigakafin nan da shekara biyar. Waɗannan ba allurar rigakafin da aka saba yi ba ne waɗanda za su hana cututtuka, amma za a yi amfani da su don rage cutar kansa da hana ciwon dawowa. Allurar rigakafin za su mayar da hankali wajen karsar mama da tahuhu da kuma nasarorin da aka samu a wannan shekara a kansar fata mai kisa da kuma kansar ciki. Muna samun wani abin da za mu iya aiki a kai yanzu ya kamata mu ƙara ingantawa, in ji Dr. James Gully wanda ke taimakawa wajen jagorantar wata cibiyar ciwon kansa ta ƙasa da ke samar da magungunan rigakafi game da rigakafin cutar ta kansa.
Sara Ufagi aka saurara da labarin duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda 'yan uwan bawan Allah nan da aka zarga da yin ɓatanci ga fiyayyen halitta wanda kuma tuni aka kashe shi a Sokoto suke neman a bi musu haƙƙin kisan da aka yi masa, ita kuwa gwamnatin jihar cewa ta yi za ta hukunta duk mahaulukin da aka samu da aikata laifin. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoto.
Dangin Usman Buda mahaucin nan da ya haɗu da ajalinsa ta hannun abokan aikinsa akan zargin ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa na ci gaba da juyayi akan abin da ya faru ga ɗan uwan nasu. Aishatu ita ce mahaifiyarsa ta ce zancen kisan ɗan nata ya zo mata cikin kaduwa.
Mu magana rikista zo mana don ka san shi na nan mu kuma na san kawai mu hutan buwan sai an ka zo mana dai an ka ce mana wai an kashe su wai an ka ce kuma ni dan danan ne le ne ko an ka dauka ta ran dare sai mutan kuma ka ga fami ruwa kuma an ka dibi ruwa an ka bani an ka ce sa mun ka ta ku mun ka bi mota mun ka yo garin ga sir mun ka ta ku haka nan an ka ce su ba an kai shi dan mutuwa ne ko da kuma makofin su kun da ka duba ka gani mutum shi ta lahiya lau bai yi fata ba bai mai ta wato ai mai kashin gilla wai cikin gari a bugu da duwa su kamar kare
to ko me dangin nasa ke bukata yanzu. Mahaifiyarsa Aishatu tana mai cewa
a ga ta hace ne sannan iyan gana shi an ka bari eh an ka samu abin da mun ka samu an ka fa ka gani ana taimakawa ga makarantar su biya a kai muka wata makaranta yanzu in ba mutane sun ka taimaka ba Allah ya taimaka wa ka jiya da ni ba wani abu gari ne ba Allah ya ni kishi shi na ni gari ne.
Shi ma Abubakar da ke zaman ɗa ga marigayin ya ce yanzu suna dakon a kammala bincike su ji abin da mahukunta za su ce.
Gaskiya ba mu samu gawarsa ba har yanzu don an nema a ba da gawa tun shi jami'an tsaro an ce sun nuna cewa dai kila ko sai zuwa gobe haka. To yanzu dai ana daina ana ta kai kawo ko Allah ya kaddari su ba su sai a je a yi musu jana'iza a kan a
ana ta hojin gwamnatin jihar Sokoto ta buƙaci jama'a da su daina duk wani abu da kan iya tayar da husuma a cikin al'umma. Abubakar Bawa shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto.
Magana wani ya batun ci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kan ba koja da bagon jihar Sokoto ba za ta taba doka irin wannan issue, irin wannan batu da wasa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kima a wurin mu musamman na musulmi, shine madubin mu, shine abin koyon mu, shine shugaban mu. Duk wanda yace taba shi ba yadda za a yi gwamnatin jihar Sokoto kwashi laya da shi, saboda haka idan mutane da manzon Allah to shine su mutunta Annabi sallallahu alaihi wasallam, su kuma yi biyayya gare shi. Amma taba kima ta yi ko daraja ta yi, to babu shakka idan muka samu duk wanda muka samu da irin wannan aka tabbatar da wannan laifi, tabbas za mu wanda shi a kotun musulunci a mai shari'a kamar da addinin musulunci ya tanada.
Gwamnatin ta yi wa jama'a kashedi akan dokar doka da hannu ga kowane irin lamari. Rundunar yan sanda dai tana kan gudanar da bincike akan hakikanin abin da ya faru har aka yi wa Usman Buda kisa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah shi kyauta a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Yanzu kuma sai Ghana, inda ofishin da ke kula da magunguna da laifuffuka na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya fahimci mahimmancin ɗaukar matakin da ya shafi mutane masu tu'ammali da miyagun ƙwayoyi, da ma mai da hankali akan nuna musu wariya da ake yi da sauran al'amura makamantan haka. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Hawwa'u Abdulkarim ta aiko mana da wannan rahoto.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Janairun shekara 2023 ranar wayar da kan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, inda tema bikin bana taken mutane ne a farko, a daina kyama da nuna bambanci, sannan a karfafa rigakafi. Matsalar shan miyagun ƙwayoyi a duniya ya zama ruwan dare gama gari, lamari ne da ke shafar miliyoyin mutane a duniya. Yawancin mutane da ke amfani da ƙwayoyi suna fuskantar kyama da wariya, wadda hakan na iya ƙara cutar da lafiya fiyar jiki da kwakwalwa, da kuma hana su samun taimako da suke bukata. Daya daga cikin waɗanda suka taba shan miyagun ƙwayoyi, wadda bai yadda a bayyana sunansa ba, ya ce
ƙwaya dai mun sha sosai. Menene ba mu sha? Muna shan komi, mun sha komi ciki kun su Allah yau mun bari. Amma abu guda ne, yan wayenmu suna ganin kamar da muke sha suna muna magana ba mu ji, yasa muka zo kusa da su ma still suna duban mu kamar mu ba mutane kwarai bane ko wani. Tunda mun bari, mun gane mun bari, muka shigo cikin su, su doke mu yanda suka doke mu da nan no, mu yan wayen su ne. Sannan kuma yan wayen nan da suke cikin wannan harakan da suke ji, Allah ku bari.
Alhaji Idi Gamil ya ce babu wani bambanci tsakanin masu shan miyagun ƙwayoyi da ke Amurka da ƙasar Ghana.
Da Alhaji Idi Gamil daga Hot Coffee Nima, na zauna America dai New York for 50 good years. Wani lalacewa yara ina gani yanzu haka, ban ganin bambanci da nan da America. Duka abu guda ne, wallahi duka abu guda ne, ba wani difference tsakanin America da Ghana wurin lalace yara masu sha. Can ma yaro ya lalace ma kila ma akwai da za a kai shi a rehabilitate shi har ya samu lafiya. To nan ba ka fito gida ziki ba, to ka shiga daji kenan.
Gidauniyar Community Concern and Care Foundation gidauniya ce da ta yi sama da shekaru biyu tana wayar da kai da kuma ceto matasa da suka fada cikin shan miyagun ƙwayoyi. Alhaji Ali shugaban gidauniyar ya ce babu shakka idan kana shan miyagun ƙwayoyi za ka sha nuna wariya a bainin jama'a, wanda hakan zai sa ba za ka iya mu'amala da kowa ba face masu sha.
Shi wannan abin da kanshi in dai kana ciki shakka babu za nuna ma wariya, kuma kai da kanka abu ne da in ka sa kanka ciki zaka ga ba ka yi ya hurda da jama'a in ba irin waɗanda ke wannan abin ba. Abin da ya sake saboda in kana cikin jama'a kai da kanka zaka ringa ganin ana nuna ma bambanci. Abin da ya sake ga zaman su cikin waɗanda dama ba masu shaye-shaye bane, shi mai shaye-shaye bai ya zama cikin waɗannan mutane saboda irin wannan bambancin da ake nuna masa.
Alhaji Alin ya kara da cewar a daina nuna musu bambanci saboda kada a ƙara jefa su cikin wannan halin.
Abin da ya kamata mutane su shine bai kamata a nuna musu bambanci ba, dan saboda in kana yawan nuna mai bambanci kana ware shi tare da kai kusan kaman kana tura shi yan abin ne. Amma ya kamata ka sake in yazo ka rungume shi ka kama shi, la Allah zaka iya cikin magana fira yau da gobe da kullun, Allah ya fidda shi ya ji maganar ka ya daina yi. Akwai wani yaron da mahaifiyar shi tazo ta yi magana, shi nace ina bukatar in sadu da ita da mahaifin shi. Da na sadu da su na tambaye su ya aka yi, ya abin ya fara, har yazo kai ga yaron ya sai ya sa kanshi cikin wannan hali har bai kwana gida ya bar gida. To it's like influencing abokanai ya bar yaron ya fara sa kanshi, to da baban ya hango haka nan, a lokacin da ya kamata baban ya maida yaron ya kusanta mace da yaron da wa'azi da magana da yani education she yanzu baban shi ya duki zuciya yana dukan yaro wai me yasa yaron yake wannan abu to wannan dukan atake nace da baban to kai ka kori yaron gida a lokacin da ya kamata ka jashi jiki kenan
Hawa Abdulkarim Young Fania murar Amurka daga Accra Ghana
to madalla an gaida Hawa Abdulkarim kafin mu kai ga shirin na gaba masu tsaro ga mabudin kunnuwa
idan na faso ta aika fiyanta duk a kashi
samayen wuya
in ka fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wuya
idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fusa to mu ma mu dauɗa mara samayen wuya samayen wuya samayen wuya
Samalangwiya
ya da na bakin ki na kasa su zamta waya
Samalangwiya
mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara
ne yanzu kuma ga rahoto na musamman
mutane da dama ba su fahimci yadda al'amarin yake ba hakan ya sanya na nemi fashin baki ga wadanda suke sharhi game da al'amarin yau da kullun a Najeriya wato Alhaji Aminu Ibrahim Malam Aminu wannan al'amari yaya cikakken lamarin yake ne ba da rance ga dalibai
da farko dai wannan doka da shugaban kasa ya sa hannu a kai na ba dalibai bashi wato yana da kunshi da abubuwa da yawa kafin dalibi ya amfana da wannan sai ya samu admission wato ya samu takardar shiga jami'a ko polytechnic akwai banki da gwamnatin tarayya ta kafa bankin ba da lamuni dai ga dalibai ka'idojin kafin mutum ya amfana bayan wancan takarda sai ya kawo mutum biyu wanda za su sa masa hannu garantos kuma ɗaya daga cikin garantos din dole ya kasance sai ma'aikacin gwamnati wanda akalla ya yi shekara 12 yana aikin gwamnati ko kuma lauya mai zaman kanshi wanda ya gama jami'an shi kar ya gaza shekara 10 da gama law school din shi
shin me ye ka'idar na tsayawan nasu
ka'idojin da yake nan mutum ya kalla ya kasance yana aikin gwamnati shekara 12 sannan kuma lawyer mai zaman kanshi wanda akalla ya yi shekara 10 yana practicing bayan dalibi ya gama university ko polytechnic kuma ya gama NYSC bayan shekara 2 ana sa ran ya samu aiki zai fara biyan kudin da aka bashi ya karatu so in bai iya biya ba bayan shekara 2 shi wannan wanda ya sa masa hannu cewa ya lamunce to gwamnati za ta neme shi ya zo ya biya wannan kudin in kuma bai biya ba za a dauki mataki akan shi na hukunta doka idan a iya kai mutum kuma in bai iya biya ba
akwai wani ka'ida da aka aje na adadin yawan daliban da mutum zai iya tsaya musu a matsayin garanto din
gaskiya a dokan batun bayani ba an dai ce kawai dalibi zai samu wanda zai samu shi hannu amma a dokan ba su yi bayanin cewar ko mutum daya magidanci yana da yaya biyar za su tafi university za a sa musu hannu ko ba za a sa musu ba dokan ba ta yi bayani ba amma ba nan ne ma gizo ke sakawa gwamnati ta ce za ta janye in aka bara fara ba dalibai bashin nan to gwamnati kuma ba za ta sake ba university ko polytechnic wasu kuɗi da suke ba su ba wato kowace university ko polytechnic za ta zama tana zaman kanta ne haka ita za ta sa kuɗin farashin kuɗin makaranta da sauran abubuwan da ake kafin ma mutum a bashi kuɗin nan ana buƙatan iyayen yaro albashinsu kar ya gaza 500 a shekara to kuma ana buƙatan sai kana ma da tax clearance certificate wa'annan ka'idojin da yawa in ka bi irin iyayenmu da ke ƙauye can ko 'yan uwanmu da ke ƙauye ko shi kanshi ma ofishin da zaka je ka biya harajin bashi bankin ma da gwamnatin ta kafa yanzu haka sun sa hannun jari biliyan 1 kuma an ba su dama su yi kasuwanci kaga bankin shi kanshi zai koma bankin kasuwanci kenan.
Malam Aminu mai sharhi game da harkokin yau da kullun a Najeriya. Shin ko yaya iyaye masu jami'o'i da kuma sauran manyan makarantu na gaba da sakandare suke kallon wannan sabon tsari na bada bashi ga dalibai don su biya kudin makaranta? Ga malami na farko da muka zanta da shi.
Sunana Aminu Jumare. Alhamdulillah da mun yi murna da zuwan wannan abu. Amma da muka duba muka ga abubuwan da muke ciki sai muka ga kamar akwai lauje cikin nadi.
Kamar ya
an ce za a ba dalibai bashi kenan sai karatu in sun gama za su biya in sun samu aiki. To na farko ma tukuna akwai aikin da ake samu har mutum ya samu ya biya waɗannan kudaden ya gama karatu. Sannan ka'idojin da aka shimfiɗa na wannan bashi da ake nema sun yi tarnaki. An ce kafin ka samu sai ka samu wanda ke matsayin director a aikin gwamnati da wanda ke lauya mataki na 10 a aiki na albashi. Idan kana da yara 2-3 a ina zaka samu mutane ko waɗannan wanda za su cika waɗannan sharuɗa su yi maka signing har a baka wannan loan din da gwamnati take neman ta yi magana. Iyayen yaran nan da suke aiki sai matakin albashinsu ya kai 50,000 mutum nawa ne suke aiki za su biya waɗannan kuɗaɗe saboda mafi ƙarancin albashi a Najeriya 30,000 ne. Ni yanzu ina da yara guda 2 a university. Ina zan samu waɗannan ka'idojin zan cika. Watakila kai ma da muke magana da kai kana da yara guda 4 guda 5 akwai mutane da yawa ina zaka samu waɗanda za su yi wannan wane ne zai tsarya kanshi ko ya amince ya yadda a bada bashi in ya ɗalibi da ya gama bai biya ba shi ya biya tattalin arziki ya riga ya wasa kuma haƙƙin gwamnati ne ta san yadda za ta yi ta farfaɗo da shi a taimaka yara a taimaka ma ɗalibai su yi waɗannan karatu.
Tabbacin ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai a Najeriya game da bada lamuni ga ɗalibai don su biya kuɗin makaranta. Ko yaya malamai a manyan makarantu na gaba da sakandare kamar jami'o'i kenan da polytechnic suke kallon wannan al'amari?
Sunana Dr. Muhammad Lawal Ibrahim, chief lecturer a nan department na educational administration and planning federal college wato babban makaranta na ilimi amma yanzu an ba mu jami'a sai dai ana kokarin a tabbatar da ita ne amma yanzu dai an riga an ba da jami'a din.
Na'am, Dr. yaya kake kallon al'amari na bada lamuni ga dalibai don biyan makaranta ke wasu na ganin kamar da dan tarnaki?
Kaga wannan tsari ne da aka fito da shi dai ba a fara amfani da shi ba. Doka ne wanda shi tsohon kakaki na majalisa wato yanzu shugaban ma'aikata nan chief Femi Bajamila ya zo yanzu ne ake so a fara. Wato su abin da suke ganin cewa tsadar rayuwa gaba ɗaya akwai tsada musamman gabatar da ilimi na jami'a ana kashe kuɗi sosai. To sai suka lura kamar iyaye ba sa sa hannunsu a tsarin ilimi yadda ya kamata. Saboda an ɗauki abin kawai a sakaka haka. Gwamnati kusan ta ɗauki komi ita take su a nasu hankin kenan. To sai ana ganin to ya za a iyaye su ba su sa hannunsu don su ba da kuɗi. To shi sa aka ce ana so a bar jami'a ita ta dinga sa kuɗinta da sauransu. Saboda su kansu jami'an ana ganin kamar suna sakaci hanyoyi da ya kamata su bi su nemi kuɗi wato kamar donations da grants da kuma irin endowment funds din da ake da kuma wajen tsofaffin ɗalibai da consultancy su samu kuɗi su zo su kashe ma jami'an. Da sun saki hannu ba sa yin abin da ya kamata domin a nawa tunanin sai suka ga cewa to ya za a yi a cire hannun gwamnati su saka ci to yara su zo su nemi bashi. Dole sai an tsaya an duba. To a Najeriya ba maganar fito da tsari ba ne aiwatarwa shi ne matsala.
Tun da a cikin shekara 1972 ne aka fara batun wannan doka a zamanin mulkin soja kuma Kanal Ali na ministan ilimi har ta kai ga ɗalibai suka yi bore inda suke cewa Ali must go. To da yake dai wancan lokaci akwai wadata sai ƙura ta lafa magana ta kwaranye. Lamarin dai ina buƙatar yin gyara muddin dai ana son ɗan talaka ya yi karatu kuma ilmantar da al'ummar ƙasa. Nauyi ne haƙi ne da ya rataya kan gwamnatin tarayya. Sansha Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida ya sani shi Abu Malafashi da wani rahoto na musamman. Yanzu kuma sai fagen wasanni tare da Murtala Sani'a.
Wasanni a taƙaice.
Wurin da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles Jose Pesero na fuskantar barazanar rashin tabbas kan makomar aikinsa, yayin da aka baiwa magoya bayan kungiyar damar yanke hukunci kan makomarsa. Shugaban hukumar kwallon kasar ta NFF Ibrahim Gusau ya yi alkawarin tuntuba da neman goyon bayan magoya bayan kungiyar kafin daukar mataki na karshe akan kocin. Besero, wanda ya yi aikin horar da 'yan wasan kungiyoyin Al-Ahli da Porto da Sporting Lisbon, ya kuma yi aikin horar da 'yan wasan kasashen Saudi Arabia da Venezuela kafin ya sami aikin horar da 'yan wasan na Super Eagles na Nigeria a watan Mayun shekara ta 2022. Yanzu haka kuma kwanta ragin nasa da Nigeria ya zo karshe, inda zai karkare a ranar 30 ga wannan watan na Yuni. To sai dai manazarta lamuran wasanni na ganin cewa kocin bai kawo wani gagarumin sauyi ba a kungiyar da ke faman tatata a gasannin kwallon kafa, duk kuwa da cewa kasar ta sami gurbin fafata gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a gudanar a shekara mai zuwa. Haka kuma rahotanni sun ce hukumar ta NFF tana fama da kalubale wajen biyan albashin kocin dan shekaru 63 da haihuwa da ake ganin ya kai dala Amurka 70,000 a kowane wata. A farkon makon nan ne aka soma fafata gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 23 a kasar Morocco. Kasashe takwas ne yake fafatawa a gasar ta bana, da suka hada da mai masaukin baki wato Morocco da Ghana da Congo da Guinea a rukunin A, yayin da kuma kasashen Masar da Gabon da Mali da Niger suke a rukunin B. Wannan ne karo na hudu da ake fafata gasar, wacce aka soma ta a shekara ta 2011, ana kuma buga ta a duk bayan shekara hudu, yayin da wannan ne karo na biyu da Morocco ke karbar bakoncin gasar. Kasancewar ita ce ta karbi bakoncin gasar karon farko a shekara ta 2011, ko baya ga lashe kyautukan gasar daban-daban. Kasashen da suka zo na 1 da ta 2 da ta 3 za su wakilci nahiyar Afirka a gasannin wasannin motsa jiki na Olympics na bazara a birnin Paris a shekara mai zuwa ta 2024, yayin da kasar da ta zo ta 4 kuma za ta sami shiga wasannin ya da kanin wani tare da sauran kasashe domin fitar da kasa ta 4 da za ta shiga gasar ta wasannin na Olympics. Yanzu haka hankalin masharhanta ya karkata kan yadda kungiyoyin kwallon kafa na kasar Saudi Arabia suke wa wasu manyan zaratan 'yan wasa a wannan bazara, musamman da taurarin da shekaru suka ja, yayin da suke taka leda a manyan kungiyoyin nahiyar Turai. Tuni da kungiyar Al-Ittihad ta sayi shahararren dan wasan Real Madrid Karim Benzema, yayin da a kungiyar Chelsea ma kusan 'yan wasa hudu suka yi kaura zuwa kungiyoyin na Saudiya daban-daban. Rahotanni na nuni da cewa Thomas Partey na Arsenal da Bernardo Silva na Manchester United duk suna gab da komawa kasar ta Saudiya. Masu fashin baki kan lamuran wasanni na ganin cewa wannan dai babban yunkuri ne na cikar burin hamshakiyar kasar ta Saudiya, na ganin cewa gasar league ta kasar ta shiga a cikin manyan gasannin kwallon kafa biyar na duniya, ko baya ga matakin asusun bada lamuni na kasar wato PIF na saka hannun jari tare da mallakar kungiyar Newcastle ta Ingila na mallakar manyan kungiyoyi hudu na kasar ta Saudiya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To madalla, an gaza na san ina da labarin wasanni, ma sauraro yanzu kuma sai shirin mu na karshe, wato labaru a takaice.
A yau Litinin, shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi magana a karon farko a bainar jama'a tun bayan da ya dakatar da tawayen da ya kaddamar kan shugabancin sojojin Rasha. "Ba mu da burin hamɓarar da gwamnati mai ci kuma gwamnatin da aka zaɓa bisa doka," in ji shi a wani saƙon murya na mintuna 11 da aka fitar ta manhajar aika saƙonni ta Telegram. Manyan hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane a ƙuryar Afirka na cikin wani yanayi na matuƙar yunwa da ke buƙatar matakin gaggawa sanadiyar bala'o'in da suka faru akai-akai, ciki har da sauyin yanayi da kuma tashe-tashen hankula. Hukumar Samar da Abinci ta Duniya WFP ta bayar da rahoton cewa kasashe 7 a yankin gabashin Afirka da suka hada da Djibouti, Habasha, Kenya, Somalia, Sudan ta Kudu, Sudan da kuma Uganda na fuskantar matsalar karancin abinci da ba ta taba gani ba.
To ma saro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yanzu kuma na ƙarshe a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, sa ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu amadadin Zarau Fage da ta karanto labarin duniya da Musaddes da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharifi sallama da ku daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safan ku.